Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugabannin kasashen yammacin duniya sun yi tsokaci kan gwajin makamin nuclear nau'in ballistic mai tafiyar matsakaicin zango da Iran ta bayyana ta yi nasarayi amma tare da yin takatsantsan. Shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa Iran ta yi gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda zai iya kaiwa ga Isra'ila, suna kuma aiki tare da Koriya ta Arewa matsayin da aka cimma ba ta da amfani. Shugaban Trump yana nuni ne da aka wato da matsayin da aka cimma shekarar 2015 wanda wacce ta bada dama aka dage wa Iran takunkumin tattalin arziki da aka saka mata domin ta daina shirin gina makamin nata na nukiliya. Kasar Faransa ma wacce tare da ita aka cimma matsayin ta mai da martani a wasanarwa da ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar, inda ta nemi Iran ta dakatar da duk wani aiki da zai iya haifar da tarzoma a yankin. Isra'ila ma wacce kusan ita ce kasar da ko da yaushe Iran tafi mai da hankalinta a kai, ta bayyana gujin makamin a matsayin tsokanar Amurka da Isra'ila da sauran kawayenta da fada. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta sake afkawa Mexico a jiya Asabar, lamarin da ya tada hankulan jama'a yayin da kasar ke kokarin farfadowa daga girgizar kasar da ta kashe mutane kusan 400. Hukumar da ke kula da yanayin kasa ta ce sabuwar girgizar kasar ta kai karfin maki 6.1 kuma ta fi shafar jihar Oaxaca da ke kudancin kasar ta Mexico mai tazarar kilomita 360 daga babban birnin kasar, wanda shi ma ya yi fama da girgizar kasa mai karfin maki 7.1 a ran Talata da ta gabata wacce ta halaka mutane akalla 300. Hukumar da ke kula da aukuwar bala'i a kasar ta ce wannan girgizar kasar burbushin wacce aka gani ce mai karfin maki 8.1 a kudancin Mexico, wacce sai sanadiyar mutuwar mutane tare da barnata dukiyoyi da dama. Wannan bala'i na baya-bayan nan da ya auku ya tilastawa masu ayyukan ceto jingina ayyukansu a cikin hukumar da ke kare farin kaya a kasar. Wasu masana sun ce mai yiwa wata 'yar karamar girgizar kasa da aka ji a kusa da wurin da Koriya ta Arewa take gina makamanta ba gwajin makamin nukiliya ba ne. Wani kakakin hukumar kula da yanayi ta Koriya ta Kudu ya faɗa a kamfanin jallancin labarin Reuters cewa da a ce gwajin makamin nukiliya ne da an ji fashewar wani abu. Saboda haka muna daukan wannan lamari a matsayin girgizar kasa, in ji kakakin hukumar. Kasace na mata ce ba gujin makamin nukiliya bane, duk da cewa gabanin hakan ta ce girgizar kasar mai karfin maki 3.4 da ta auku da misalin karfe 8:30 na safe a gogon yankin wani abun fashewa ne ya tashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, al'ummar kasar Jamus ke kada kuri'unsu a zaben da ake tunanin shugabar gwamnatin kasar Angela Merkel za ta sake lashewa a karo na hudu. Amma kuma akwai yiwuwar wannan zabe shine zai zama wani karo na farko da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiha za ta shiga majalisar dokokin kasar ta Bundestag da wanda domin a dama da ita tun bayan karshen yakin duniya na biyu. Sakamakon kuri'ar ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar Merkel mai matsakaicin ra'ayin mazan jiha ta Christian Democratic Party ta samu rinjaye da kashi 34 cikin 100 a kuri'un jin ra'ayin, yanda abokin hamayyarta Martin Schulz da jam'iyyarsa ta samu ta masu matsakaicin ra'ayi ta masu matsakaicin ra'ayin sauyi ta samu kashi 24 cikin 100. Sai dai har ila yau akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar Farad Alternative ko kuma AFD a takeice, wacce ita ma ke da ra'ayin mazan jiha, na samun karbuwa, inda ta samu fiye da kashi 5 da ake bukata domin samun kujera a majalisar dokokin kasar mai gaurayin jam'iyyu. Asali ma sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ta samu kashi 13 na kuri'un, wanda hakan ka iya bata damar zama jam'iyyar ta uku mafi yawan wakilai a majalisar dokokin ta Bundestag. Wani jami'in kasar India ya ce sun ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar mara cikakken tsaro da Bangladesh, inda jami'ai ke amfani da wani abin fesawa mai sa hawaye akan musulmi ɗan ƙabilar Rohingya, waɗanda suke gujewa rikicin da ya koro su daga ƙasar su ta Myanmar domin kada su tsallaka su shiga ƙasar ta India. Jami'an India masu kula da kan iyaka sun bada hujjar cewa sun yi hakan ne domin tabbatar da tsaro a ƙasar su. Wani babban jami'in kasar ya ce ba za mu so mu ji musu ciwo ko kuma mu tsare su ba, amma ba za mu lamunci kasancewa ƴan ƙabilar Rohingya a ƙasar mu ta India ba. Kusan ƴan Rohingya 40,000 ne suka riga suka shiga ƙasar ta India a yanzu haka, bayan da suka ratsa ta Bangladesh daga Myanmar. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta India Rajnath Singh ya yi kiran da a maida su ƙasar su domin sun shiga India ne ba da izini ba, yana mai cewa ba su bi matakan da ake bi ba wajen neman mafaka.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masarun mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Tun fara shirin nan, idan Allah ya sa kun tuna cikin tambayoyi da na yi wa marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, malami na farko da muka gayyato cikin wannan shiri, shine shin musulmin Najeriya sun fi na ƙasashen Iran da Saudiya sanin musulunci ne, ganin cewa duka da waɗannan ƙasashe biyu tsarin shari'a suke bi, kuma a makarantunsu mata sun tara maza yawa. Watakil wasu za su ce ai Saudiya ƙawar Amurka ce, to ita Iran fa ai kusan sai a bara ta fara magana da Amurka a hukumance bayan kusan shekaru 30. Ya za a yi a ce waɗannan ƙasashe suna saka ‘ya’yansu mata makaranta har ma matan suka zarce maza a jami’o’i da ma wasu sauran makarantu? Wani musulmi a Najeriya ya ce saboda dalilin addini ya sa baya saka ‘ya’yansa musamman mata makaranta, kuma idan iyalinsa suka je asibiti baya so likita namiji ya duba su, to idan kowa ya yi haka ina za a samu likitoci mata? Ga shawarar da Sheikh Dairu Usman Bauchi ya bayar da Iliya Kure ne mijin shawarar sa kan ilimin zamani.
A jawo hankalin mutane wajen amfanin hada ilimin Arabiya da ilimin zamani. Wato hada ilimin Arabiya da ilimin zamani abu ne wanda yake kamar yadda ka san kowane mutum ya da hannaye guda biyu, hannun dama da hannun hagu. To hannun dama yana kulawa da harkar rayuwa da harkar addini. Hannu hagun kuma yana kulawa da wanke abubuwan da ba su da kyau a jikin ɗan adam, suna taimakawa juna. To saboda haka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tura sahabinsa ya ji ya koyo ilimin boko, ilimin wato harufan da ma'anar larabci ba, ya ji ya koyo don ya rubuta masa wasiƙu ko ya karanta masa wasiƙu. To daga nan ne aka samu cewa lalle ilimin zamani wani abu ne muhimmi, tunda Annabi ya tura sahabinsa Zaidu ya je ya koyo wannan ilimi. Saboda haka mutum yana da hannaye guda biyu, hannun dama na tsafta, hannun hagun na wanke kazanta. Idan mutum hannunsa ɗaya ne na dama kawai ba na hagu, na dama ne kadai yake da shi ba na hagu, to sai ya zama wannan hannun shine hannunsa na cin abinci, shine hannunsa na wanke kashi, kaga ba tsafta kenan. Ko ku a'a yana dai da na hagun ba shi na dama, to wannan na hagun din nan na kazantan nan shine hannunsa na cin abinci, shine hannunsa na wanke kashi. To kaga hikima dai ya zama yana da hannaye guda biyu, ga na tsafta na addini kenan, na wanke kashi na duniya kenan. Saboda haka ke jawo hankalin mutane, balle musamman yanzu zamani ya kawo, idan mutum bai yi ilimin zamanin nan da ake kiransa ilimin boko ba, ya rayu ya tashi haka, to zai ya zama ba shi da daraja, kuma musulmi daga girman Allah sai girman Annabi sai girmansa. to wanda mai wanda Allah ya bashi wannan irin girma sai ya zama yanzu direban hajiya koko kilina koko mai har hada takarduwa office ba zai samu wani daraja ba dai tunda yake musulmi mai daraja ne a wurin Allah ya kamata ya nemi hanyoyin daraja din don ya tabbata mai daraja ina kira ga mutane a gabatar da ilimin addini tunda yake shine a gaba shine abin dawwama sannan a kawo ilimin zamani don dole dukkan mai rayuwa ina da bukatu na rayuwa amma ji Allah mu jisadan la ya kurna da amma kanu khalidin duk wanda Allah ya rata masa jiki to ya rata ya masa bukatun jikin abin da jikin zai ci da abin da zai sha da inda za a boye shi da yadda za a yi wanki shi da yadda za a bashi lafiya kuma in ya gama dukkan rayuwar nan ta duniya zai je lahira fa inda zai dawoma gaba daya to ya shirya wa lahira shiri fiye da na duniya tunda yake lahira wurin dawoma ne duniya ba wurin dawoma ba.
Batun ilimin ɗiyama ta yana daga cikin shawarwari da aka baiwa al'ummar jihar Katsina wadda ya hada har da gwamnatin wacce aka ga cewa kada ta yi ƙasa a gwiwa wajen bunƙasa ilimin firamare. Wani mazaunin birnin Funtu Alhaji Aƙilu Babaye ne ya ba da wannan shawara a taron manema labarai. Zaharaddin Sani Funtuwa wakilin sashen Hausa a yankin ne ya aiko mana da wannan rahoto.
Alhaji Aƙilu Hassan Babaye ya buƙaci masu hannu da shuni da su saka hannuwansu cikin harkokin ilimi domin harkar ta ƙara samun bunƙasa a jihar ta Katsina.
Dama wajibi ne a taimaki kowace gwamnati kan abin ta ƙudurta na alkhairi. Taimakon da ya kamaci mu taimaki wannan gwamnati da shi shine za mu ga wasu ababuwan ƙananu ne gwamnati ta riga ta yi manya. Za ka ga a makarantu yara ba sutura ta makaranta ko wani littattafan shi haka to ba za a ce gwamnati koko gwamnati zai zo sai mai yaro littafi da riga ba ya kamata a ce waɗanda suke dan Allah ya yassare mawa a rayuwa suke dan wani abu a hannunsu su taimaki waɗannan yaran ko kuma su dauki kukayen waɗannan irin waɗannan yaran suna zakulo su suna zuwa suna neman musu taimakon gina musu ainihin sutura jikin su da littattafan da za su yi karatu domin idan yaro bai iya tambaya bai iya zuwa a taimake shi to zai zauna a wurin da ana kallon cewar yaro na zuwa makaranta amma bai samu taimakon da al'umma za su yi mai ba hayye karatu hayye gina kanshi ba saboda cikin abubuwan da za mu kira ga wanda suke da dan hali a hannunsu yaro daya biyu uku ka gani ba riga ba littahi na makaranta ka taimaka kai mai. tunda baka ci qualifying ba ni idan na biya maka kudin jarabawa baka ci komai ba ai ni ba asarar kudin ne saboda haka ka koma ajin da ka baro domin ka gyara abin da yasa ya hana ka samun wannan qualifying din idan ka samu shi to ko gwamnati bata biya maka ba za a iya taimaka maka ko za su iya taimaka maka a biya maka domin biyawar za ta zama to mai amfani
Alhaji Akilu Babaye ya bayyana muhimmancin ilimin ƴaƴa mata saboda muhimmancin su ga al'umma
ilimin ƴaƴa mata yana da amfani in suka rike shi to kamar ko in suka same shi kamar an gina al'umma ne mata kowa ya sani suna da muhimmanci ga al'umma in muka duba zamu ga muna barin gidajen mu garuruwan mu wani lokacin mu bar kasar mu amma su matan su ne a gidajen su muke bari da ƴaƴan saboda haka idan matan suka ginu da ilimi to hakika wannan al'ummar da kuka bari za ta ginu cikin tarbiya kuma za ta ginu a cikin wannan tsari mai amfanarwa idan aka ce mata ba su da ilimi ba a ilmantar da su ba to za mu waye gari muna barin gidajen mu saboda rashin ilmantarwar su ya zamto ba su kalli ilimi da muhimmanci ba balantan na ƴaƴan da suke tasowa su tursasa su ko kuma su dora su kan hanyar neman ilimin ba dole mace koko ƴaƴa mata a ba su tarbiya koko a ba su ilimi na zamani da addini domin da wannan za su dora ƴaƴayen da suke tahowa koko suke hannayen su kan wannan tsari na ilmantarwa da kuma tarbiya
kamar zaka ga irin harkokin asibiti wani lokaci matan nan ila ko suna da wani amfani kaga mutun ya kai matar shi ya so mace ta duba ta abu na ilimi ne akwai ta shawara zaka bada
eh wannan ma yana daga cikin amfanuwar ilimin mata ya mace ta yi ilimi al'umma ce aka raya domin idan ka je asibitoci ma zaka ga mata suka fi yawa zuwa asibitocin maza idan ka ga namiji biyar zaka ga mace 50 a asibiti to idan akwai mata waɗanda suka samu ilimi haka ilmantar da su to zai zamto za su jagoranci duba ainihin ƴan uwansu mata a kowane asibiti saboda haka muna ƙara jawo hankalin al'umma muna ƙara jawo hankalin mu fahimci muhimmancin ilmantar da mata ilimin zamani da ilimin addini shi zai sanya matarka ta tafi asibiti kana cikin natsuwa domin mace ya fi dacewa da ta duba mace ƴar uwarta
shi kuwa Aliyu Hashim farashi malumfashi ya shawarci gwamnatin ta jihar Katsina da ta ƙara ƙaimi wajen ganin ta ƙara sa idanu domin ƙara samun malamai managarta
shawarar da zan iya bada guda ɗaya kamar yadda ya kirkiro wannan hukuma ta tantance malamai to ya ƙara samun wannan hukuma ido kan ta yi aikin ta saboda Allah kuma ta yi aikin ta yadda ya kamata domin dai ƙara samun ilimi mai nagarta to ni ina ga insha Allah wannan bangare iya abin da zan iya ba gwamnati shawara
Zaruddin Sani Funtuwa Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wata matsala ta fuskar ilimi ita ce matsaya da gudumawar da makarantu masu zaman kansu suke yi. A Najeriya, akwai waɗanda suke ganin makarantun suna taka muhimmiyar rawa a cigaban ilimi. Wasu kuma suna ganin sun samu garaba sane saboda durƙushewar makarantun gwamnati. Ga rahoton Lawal Sani Kona akan wannan batu.
Yayin da jama'a da dama ke yabon makarantun kuɗi inda suke fifita su bisa makarantun gwamnati. Dan abin da suke gani samarwa yara ingantaccen ilimi wasu kuwa gani suke irin waɗannan makarantu kusan damfarar iyaye kawai suke yi Alhaji Lawal Madu Nguru tsohon ma'aikaci ne a sashen ilimi na jihar Yobe
wato ni abin da yasa ban dauke ta ba ni har yanzu ba inda yaro wanda yake na wani private makaranta kuma ina yawan ga kowa kan cewa ni dai bana daga cikin waɗanda suke goyen bayan wannan dalili saboda shi ya mai da makaranta kaman fanni ne na neman kuɗi ba fannin ya bada taimakon sa da saboda ilimi ba shi ko yaro a lokacin da yake primary yana wannan ɗan stage na girman sa yana ɗan shekara 5 6 7 10 a lokacin na ilimin sa ɗan very high kaman misali in baka idan yau ka dauki ɗanka wanda yake shi yayi shekara 10 ko 12 ga ɗanka yana shekara 5 ko 6 sai ka tura su makarantar Muhammadiyya ko Islamiyya musamman Muhammadiyya inda za a zauna a waje ɗaya round cycle sai ka ga cewa yaron nan fa shi abin da ya sani kawai shi ya ji ana za koyar da shi ma alibata kurum amma saboda IQ nashi is very high idan ya zauna ya ji wansa yana karanta sabbi isma rabbika la'ala to in ya koma gida shi ma abin da wannan yake zai yi so sai ya zama to in private suka dauki daman cewa yara suna very quick wajen bullying na turanci da ake yi domin wasu malaman sun ka gani secondary libas wanda bayar training ko degree sai ga bayar training na education shin yaje sai ga gwamnati tsakurin abin da ba ya kamata a ce shi za a koyar ba shi ake koyarwa to shine yasa nace ni a yadda ne making na observation da experience na fannin ilimi tun daga shi na tashi har zuwa na retire sai director na quality assurance to ni na fuskanci na gani kan cewar idan dai har ana so a ce ilimi ya ci gaba kamar tunda mu muna baya to ya kamata ya zama ta gwamnati ta dauki matakai wanda zai zama to cewa private institutions din nan to a sa musu wasu irin conditionalities na daya ya zama to cewa malaman su wanda suke koyarwa ya zama to trained teachers ne na biyu ya zama to cewa facilities da suke da shi ya zama to kamar daidai yake da public schools menene anan ne sa fadi wannan domin most of the private institutions sai kaga kan cewa wasu dilapidated area an sa masa wani zinc din da wani abu an yi mai sai kuma an bashi wani babban suna zaka ji an sa masa
Alhaji Lawal Modu ya shata wannan misali ne kan irin kanana da matsakaitun makarantu masu zaman kansu shi ma professor
zan baka zahiri wani abin bai faru a university kar ma kai da nisa anan wurin mu ayyana again gashi nan dai in kaga result nata duk gaba da AAA take da shi a waye aka bata admission aka karkaje da nisa aka same ta da AAA kana ji na aka zo jarabawa da ta shiga degree da wannan an bata admission don ba san yadda ta san sabin wannan ba jami'a ba za ta yi ma ƙarya ba idan kai satan jarabawa a secondary in ka zo jami'a za ta kama ka ta zo ta shiga karatu duk jaraban ta ta fadi wani malami inda ya tambaye ta yace ah yaya aka yi ke wannan result naki ya wannan haka sai ta shiru to bari in tambaye ki tsakani da Allah ki fada mini wannan waye naki nake yi ka rubuta sai ta ce a waye miki wai an rubuta musu answer ne a blackboard tsakani da Allah private school suke mana wannan a dauka ta wannan corruption yaro ya sami secondary ya sami university har ya zo ya gama ce ya karanta medicine yaje ka kai danka ba lafiya za a tsaga ciki ka ba wannan ka ce mutumin ne ya tsaga cikin danka zaka yarda
amma shi kuma Mr. Agba Ahila shugaban makarantar Winners Academy dake garin Jalingo ya musanta wannan zargi da ake yi wa makarantu masu zaman kansu maganar makarantu masu zaman kansu na magudin jarabawa ba ta da kangaro don ba su suke hidimar sakamakon jarabawa ba ba su san inda ake aikin tantance sakamakon jarabawa ba ba su da yadda za su sauya sakamakon jarabawa ba su san cibiyar rubuta su ba kuma ba su san jihohi da ake tantance sakamakon su ba ta yaya makarantun kuɗi za su yi magudi inda an ce mu muke tantancewa da fidda sakamakon jarrabawa sai a ce muna magudi mu dai bar wannan batu mu a makarantun kuɗi muna iya kokarin mu wurin koyar da dalibai shi yasa daliban mu ke kokari gaya daga dukkan alamu irin wannan bambancin ra'ayi bisa makarantun kuɗi da kuma na gwamnati abu ne da za a dade ana yin sa Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
zamu koma Katsina inda jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilmi Salisu Lawal ya kawo mana ziyara a nan sashin Hausa ranar Alhamis ya zanta da Usman Ahmed Kabara kan harkokin ilmi a jihar ta Katsina
aiko akwai abubuwa da yawa waɗanda ake gudanarwa a jihar Katsina ta fannin ilimi domin tun daga farko dai ita wannan gwamnati ta mai girma Right Honorable Aminu Bello Masari tunda tazo kawace shi ilimi shine ginshikin gwamnatin shi wato shine abin da ya sa a gaba shi zai ba muhimmanci kwarai da gaske saboda ga tun zuwan shi yana zuwa sai ga sai ya kafa wani babban committee wanda manyan masana ilimi na jaha ya suka shiga cikin wannan committee ya sa suka zagaya suka ainihin dauko bayanai abubuwan da suka shahi ilimi da yadda abubuwa suka lalace da kididdiga dai abubuwan da ke ainihin shafar tahiyar da ilimi da ya dace suka dauko bayanai na musamman yadda makarantu suke yanayin da suke ciki yanayin da dalibai suke ciki kayan aiki da malamai da duk abin da bai tahiya sai da ilimin nan suka dauko bayanai cikakku suka kawo mashi bayan sun kawo mashi waɗannan abubuwa sai ya ainihin fara domin kaman yana so ne yayi tsari na musamman wanda ya dace wanda zai ainihin fuskanci shi wannan ilimi to kasan harkar ilimi abu ne mai ainihin bukatar kuɗi sosai da gaske. So sai ya fara da gyaran makarantu. Ya gyara makarantu da dama, wato in an ci gyaran makarantu akwai makarantun da suka ainihin lalace waɗanda suna buƙatar gyara don a gudanar da koyo da koyarwa a ciki. Ya ɗauki makarantu daga shiyoyi uku da muke da su na wato abin nan wato district, senatorial district, wato shi ya ɗan majalisa na dattawa guda uku na Katsina, Funtuwa, Daura. Ya gyara makarantu na primary da na secondary duka gaba ɗaya. Ya yi wannan, ya ɗauki wajen makarantu kusan za su kai kucin 36 aka yi gyara. Wasu daga cikinsu ba wai gyara kawai aka yi musu ba, a'a an ƙara ma azuzuwa, an ƙara yin azuzuwa, an ƙara ainihin ɗakunan taro kamar assembly halls da ainihin wuraren ba haya da sauransu domin aikin koyo da koyarwa ta daidai. To wannan kenan ya yi wannan a jihar Katsina. Sannan kuma an kirkiro wasu kamar makarantu waɗanda suke na kwana na 'yan mata guda hudu, kamar akwai wanda aka kirkiro na garin Barkiya, wanda makaranta ce ma wanda ainihin sojoji suka ansa, suka ainihin maida ta makarantarsu ta sojoji wanda muke ce ma Kwaman Girls Science Secondary School Barkiya da ke nan cikin garin.
Makarantar sakandare ya
sojoji. Sannan akwai kuma ɗaya ta maza, ita ma Kwaman Voice Secondary School ko kuma Voice Science Secondary School Faskari. To guda biyu kenan. Sannan kuma akwai ɗaya ta kwana Aishema, akwai ɗaya a Dutsen Safi. Duka wayanda su ne aka kirkiro na kwana. Sannan akwai makarantun jika ka dawo su ma guda 6 su ma da aka kirkiro waɗanda aka kirkiro a cikin ainihin garuruwan waɗanda suke buƙatar makarantu a wurin. Su ma waɗannan makarantu an kirkiro su. Akwai kuma sabbin makarantu da aka giggina domin a samun mutane su kai ƴaƴansu a makarantun, kamar wanda aka gina a Kaita da kuma wata a garin Kadiso. Duk waɗannan makarantu ne sabbi waɗanda gwamnatin jihar ta kashe kuɗi da dama kusan biliyan 4 da wani abu domin inganta wato abin da ake ce ma infrastructure, wato
ayyukan gwamnatin bangaren ilimi.
Yawwa, su ainihin abubuwan da gine-gine da sauransu. Sannan akwai ainihin kayan koyo da koyarwa, wato instructional materials da aka saya su ma, wanda gwamnati ta kashe kuɗi da dama ta ainihin wannan. Sannan ta fannin ilimin wato primary, wato na abin nan, shi ma nan an gyara makarantu, wasu kuma makarantun an inganta su, wasu kuma an ƙara masu azuzuwa su ma. Kusan makarantu 215 aka yi ma wannan aiki. Makarantun primary su ma da an gyaggyara su ta wannan. Aka sai kuma kayan koyo da koyarwa su ma na makudan kuɗi kusan miliyan 900 da wani abu da aka sanya domin abin nan. Sannan an sai ainihin kayayyaki na zama, wato kujeru da tebura da sauransu su ma don yara su zauna su yi karatu yadda ya dace. To banda wannan akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnatin jihar Katsina ta yi, takan kuma ɗauki nauyin abinda muke cewa gudanar da makarantu. Duka waɗannan makarantun da muke da su na jihar Katsina baki ɗaya, akwai kuɗaɗe da ake ba ainihin shugabannin makarantun don su gudanar da waɗannan makarantu. Yaro bai biyan ko sisin kwabo idan ya je makaranta a jihar Katsina. Wannan kuɗaɗen
primary da secondary koko primary,
duka primary da secondary ba a biyan kuɗin makaranta, ake zuwa makaranta. Ita gwamnati take ba da abinda muke cewa school running cost, wanda
daukan nauyin makarantun.
Yawwa, ko kuɗaɗe da dama da ake kashewa akan wannan abin. Sannan kuma akwai kuɗaɗen jarabawa, wanda a nan wurin kuɗaɗen jarabawa da ita kafin ita wannan gwamnati ta zo, kowa sai a ce a biya mishi kuɗin jarabawa idan an zo jarabawa ta ƙarshe. To ita wannan gwamnatin sai ta kuma fahimci cewa in an biya waɗannan kuɗaɗe sakamakon wato kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Sai ka kuma yaran suna nuna ko'in kula, na ganin cewa tunda ba su suka biya ba, saboda haka yaran ba su mai da hankali wajen karatu. Sai ka ga an samu a lokacin an jarabawa, sai ka ga duka kashi 9, kashi 6 cikin 100 suka ci ainihin suka samu sakamakon da zai iya wuce da su zuwa jami'a ba.
Masu haro da wannan Allah kamun karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.